sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci Hanifa Kabir Isa ce tare da Maryam Dauda da ma sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 21 ga watan Mayun 2021. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai. Daita wutar da aka cimma tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas ta fara aiki yau Juma'a da karfe 2 na safe a gogon GMT, abinda ya dan maido da kwanciyar hankali a Gaza da Isra'ila. A yau Juma'a jami'an Pakistan suka yi watsi da zarge-zargen da aka yi na cewa ministan harkokin wajen kasar yayi wasu kalaman nuna kiyayya ga Yahudawa a wata hira da aka yi da shi a talabijin a jiya Alhamis. Ma'aikatan lafiyar kasar India ta sanar da samun sabbin kamun cutar COVID-19 mutum 259,591 a yau Juma'a cikin sa'o'i 24. Kanin labarin kenan. A cikin rahotanninmu za ku ji ƙarin bayani kan kisan sardaunan Kwantagora Bashir Sa'idu na Maska.
To muna cikin alhini kwarai da gaske na wannan rashi da aka yi, kuma dama muna cikin hargaba da ƙauyukanmu wanda ke zagaye da mu. Dukkanin su yan ta'adda suna nan cikin wannan daji.
Da kuma mu ji yadda aka yi galaba kan wasu masu garkuwa da mutane a Ilela bayan sun tafkata asa.
Sun halbe mutum guda ya mutu har ga Allah wanda ya zo taimako. In wuce mutai ne ce sun mutai mun ka tai. Suna tai da mu suna yawo da mu cikin daji.
Za kuma a ji bayani kan irin abubuwan da aka cimma a taron Paris wanda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya halarta. Kamar kowace ranar Juma'a muna dauke da shirin mu na duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo zai gabatar. Amma yanzu bari mu fara da jin labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum ga cikakken labaran. Daita wutar da aka cimma tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas ta fara aiki yau Juma'a da karfe 2 na safe a gogon GMT, abinda ya dan maido da kwanciyar hankali a Gaza da kuma Isra'ila. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce jiya Alhamis Prime Minister Benjamin Netanyahu ya sanar da shi cewa Isra'ila ta amince da tsagaita wuta tsakaninta da mayakan Hamas ba tare da wasu sharuɗa ba. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa zai je yankin nan da 'yan kwanaki masu zuwa don ya tattauna da Isra'ila da Falastinawa da kuma shugabannin yankin. Hamas ta harba rokoki kan biranen Isra'ila daga Gaza tun daga ranar 10 ga watan Mayu akan abin da ta ce Isra'ila ta keta haƙƙoƙin bil'adama akan Falastinawa a birnin Qudus. Isra'ila ita kuma ta maida martani da hare-hare ta sama da na makama artillery akan shugabannin mayakan Hamas da kuma gine-ginen kungiyar. Kasashen duniya sun caccaki Isra'ila saboda harin da ta kai wanda ya taba wasu dogayen benaye da sansanoni 'yan gudun hijira da kuma wasu wurare, abinda ya haddasa mace-mace wasu kuma suka jakkata. A yau Juma'a jami'an Pakistan suka yi watsi da zarge-zargen da aka yi na cewa ministan harkokin wajen kasar yayi wasu kalaman nuna kiyayya ga Yahudawa a wata hira da aka yi da shi a talabijin a jiya Alhamis a lokacin da yake magana akan rikicin Isra'ila da Falastinawa. Takaddama ta fara ne bayan da ministan harkokin wajen Pakistan Shah Mahmud Qureshi ya faɗa wa Biyana Gola Driger, wata mai gabatar da shiri a talabijin din CNN, cewa Isra'ila ta gaza wajen kawar da hankalin masu suka duk da alaka mai karfi da kasar ke da ita da wasu. Mai gabatar da shirin ta tambayi shugaban na Pakistan ya bayyana irin alakar. Qureshi ya amsa da cewa Isra'ila na da karfi, ina nufin kasar na da iko kan kafafen yada labarai. Masu sukan lamiri sun caccaki kalaman Qureshi a shafin Twitter. Kodayake ma'aikatar harkokin wajen Pakistan ta yi watsi da waɗannan zarge-zargen a wata sanarwa da ta fidda a yau Juma'a. Ma'aikatar lafiyar kasar India ta sanar da samun sabbin kamun cutar COVID-19 mutum 259,591 a yau Juma'a cikin sa'o'i 24. Kasar da ke kudancin nahiyar Asiya ta kuma ba da rahoton samun mace-mace sama da 4,000. Cibiyar samar da bayanan coronavirus ta Johns Hopkins ta ce India na da mutum miliyan 26 da suka kamu da cutar cikin mutane miliyan 165.5 da suka kamu da cutar a fadin duniya. Amurka ce kadai ta fi yawan waɗanda suka kamu da cutar, inda take da mutum miliyan 33. Kasar Argentina ta sanya dokar kulle mai tsauri da za ta fara aiki gobe Asabar zuwa 31 ga watan nan na Mayu. Babban jami'i a fannin yaki da cututtuka masu yaduwa a Amurka ya fadawa Washington Post cewa yana tunanin Amurka za ta iya kaucewa sake fuskantar yaduwar cutar kamar wutar daji. Anthony Fauci ya ce idan kasar ta cimma burin shugaba Joe Biden, na ganin an yi wa manyan mutane kashi 50 cikin 100 akalla daga kafin cutar kashi na farko zuwa 4 ga watan Yuli. To bai ga hadarin sake fuskantar yaduwar cutar ba, muddin aka ci gaba da yi wa mutane rigakafin kamar yadda ake yi yanzu. Anjima kadan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda za a ji karin bayani kan yadda wasu ƴan ta'adda suka kashe sardaunan Kwantogora Bashir Sa'idu na Maska. Mustafa Nasir Batsari gare ka.
Maharan dai sun auka gonar mai martaba sarkin Sudan na Kwantogora ne Alhaji Sa'idu na Maska dake kauyen Udara kusa da garin na Kwantogora da tsakiyar ranar Alhamis dinnan, inda bayan sun kashe waɗannan mutane ciki har da sardaunan Kwantogora Alhaji Bashir Sa'idu na Maska suka yi awan gaba da shanu masu tarin yawa mallakar sarkin. Honorable Shehu S. Bawa shine shugaban karamar hukumar Kwantogora ya ce a halin da ake ciki karamar hukumar ta Kwantogora tana cikin wani yanayi na tashin hankali.
To muna cikin alhini kwarai da gaske na wannan rashi da aka yi, kuma dama muna cikin hargaba da kauyukan mu wanda ke zagaye da mu. Dauka amma hakikani su ƴan ta'adda suna nan cikin wannan daji.
Wato ba su bayyana cikin bayan.
Suna nan cikin yankin ba wai sun fita bane.
Shi ma dai Galadiman Kwantogora Alhaji Shehu Yusuf Galadima ya ce masarautar Kwantogorar ta kadu kwarai da wannan al'amari, a saboda haka akwai bukatar daukar mataki ta fannoni daban-daban domin shawo kan matsalar.
Abinda zamu da yace wannan lamari Allah ya kawo mana saukin shi, wannan babban hikima ne da gwamnatin tarayya da ta jihohi da kuma hatta ma karanin hukumomi da ma al'umma gaba daya. Wannan abu yaki ne wanda ya shahe mu duka gaba daya. Ana bukatan a haɗa kai.
Har ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoto dai rundunar ƴan sandan jihar Niger bata ce komi ba akan wannan sabon hari na Kwantogora. To amma gwamnatin jihar Niger ta tabbatar da kai wannan hari, kamar yadda sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matani ya yi karin bayani.
To Allah ya kaddara shi marigayi din yana cikin gona a lokacin yana ganin kamar sun wuce, shi suna nan kwakwance suka yi wannan kai masa hari kamar yadda.
To shi ta ɗaya ne abin suka kashe koko akwai
an ce akwai mutane biyu a cikin gona ne. To ina zaton cewa cikin cikin ma'aikatan gonan ne kusan mutane biyu aka ce an kashe a cikin gona banda shi karan kansa.
Wannan dai yana zuwa ne kwana ɗaya bayan da ƴan bindigar suka kashe wasu sojojin Najeriya guda uku a ƙauyen Leballe kusa da garin na Kwantogora. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Da Mustapha, kada a shagala, ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga Maryam da ci gaban labaran duniya. Masu aikin ceto sun gano ƙarin garawaki 12 a jiya Alhamis, yayin da fatan gano mutane 26 da suka bace ke raguwa bayan da wani jirgin ruwan dakon kaya mai dauke da mutane 261 ya nutse a yankin ruwan Mumbai a kasar India a lokacin da aka yi wata mummunar guguwa a yankin a wannan makon, a cewar jami'ai. Ranar Larabar da ta gabata aka ceto mutane 186 na ƙarshe, kuma tun daga lokacin sojojin ruwa masu aikin ceto da suka yi amfani da jiragen ruwa na yaki guda 5 da jiragen sama hango abubuwa da kuma jiragen sama masu saukar ungulu guda 3 gawarwaki kadai suka gano akan ruwan, a cewar mai magana da yawon sojojin ruwan Mumbai Commander Mehul Karnik. Yanzu gawarwaki 49 aka gano tun lokacin da aka kaddamar da binciken ranar Litinin, a cewar sa. Ya kara da cewa yawancin waɗanda suka tsira da gawarwakin da aka gano sun isa Mumbai. Shekara 11 kenan manyan hafsoshin sojan ƙasa na Afirka da sojojin Amurka suke haduwa duk shekara don taron kolin sojan ƙasa na Afirka, wanda ake gudanarwa tsawon kwanaki hudu, inda gamayyar sojojin ke tattaunawa akan batun barazanar tsaro a nahiyar da kuma yadda dakaran haɗin gwiwa za su magance barazanar tare. Kwamandan sojojin Amurka na kudancin Turai a Afirka, Manjo General Andrew M. Rowling, ya ce tun daga wannan lokacin yanayin tsaro ya canza sosai. Haka zalika hanyoyin da sojojin suka gwada wajen magance duk wata barazana. Cikin taron da aka yi a karan farko a shekarar 2010 a birnin Washington DC, shine kafa dangantaka mai ƙarfi da kuma tabbatar da dorewar ta. A wannan shekarar an yi taron ne ta yanar gizo a wuni guda ranar 19 ga watan Mayu, wanda wakilai daga kasashe sama da 40 suka halarta. To a gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karan ma a Najeriya za mu nufa, inda za a ji yadda dubun wasu masu garkuwa da mutane ta cika a yankin Ilela na jihar Sokoto, bayan da aka musu taron dangi biyo bayan aikata wata ta'asa da suka yi. Ga wakilin mu Haruna Mamman Bako da cikakken rahoto.
Dubun waɗansu maharama suke dinnafas ne ta cika a garin Garuwa, karamar hukumar mulkin Ilela ta jihar Sokoton tarayyar Najeriya da ke iyaka da birnin Kwannin Jamhuriyar Nijar, yayin da suka kashe mutum guda a garin Araba, duka dai a karamar hukumar mulkin Ilela da ke kilomita 2 kawai da birnin Kwanni, yayin da suka arce da mutum biyu. Alhaji Mustapha Isa Garu Chairman ya yi mini bayanin yadda suka yi sa'ar sarbe ɗin kidnafas a garin Garuwa.
Sun zo farko mutanen suka isko gari hulki suka gudu suka sake komawa. Allah ya taimaka, lokacin da suka zo sun kai dai buge-buge da mutane, Allah ya kaddari suka ce rike, suka ce rike suka baro gari, mutane suka biyo su suka kama bai shigar su, suna da nisa suna halbe-halbe, mutane dai suka bi su. Karshe sai da sahaya ta yi, sahaya na yi, jama'a nan su kuma an buga waya ko ina ana cewa a kawo doki. Aka kama su mutum guda ɗaya suka sara ga kai da hannu
da adda, suka sara
da adda, amma sun yi halbe-halbe wurin Allah bai kaddali sun ka halba kowa ba.
To batutuwa na nuna cewa mutanen garin wasu martabobi gare su an yi ta halbe-halbe har sashe bai ci su.
To alhamdulillah ka san ba kiranin abu. Lalle dai roƙon Allah an kace. In mutum na roƙo Allah, Allah zai kare shi.
A lokacin da nan leka ko a garin Araba, na sadu da ɗaya daga cikin mutane uku da masu garkuwa da mutane dauke da manyan bindigogi in ji sa, har da masu sarrafa kanun su daga ciki, suka tafi da su kanun su sako shi tare da sulalewa da mutum bi da suka yi garkuwa da su a halin yanzu domin jin yanda abin ya wakana.
Sunana Ibrahim Mamman, surnama Ibrahim Liba. To lalle jiya da dare haka ne da makwabci na danni na yi barci ma, sai mai daki na tattabe ta ce tashi kai, ina ji ana cewa makwabcin ka ya kawo kuɗi. Sai ni zabura, to cikin ɗakin na wannan akwai dushi can gaba. Sai ni tayi dushi ina saurare, kawai sai ni ji son harbe makullin kowa. Ko kake in ce in dawo na in hito, kawai sai ga wasan shugo cikin gida. Suka kama bincike dai abinda akwai dai duka suka dauke, yan kuɗin da hannun sun kuɗa dauke. Ko da suka ce mai ta waje in sa riga, ni sa riga muka yi ta waje. Sai iske makwabci na da wani sun kamo su biyu, suka ce moci sun halbe mutum guda ya mutu har ga Allah wanda ya zo taimako. In wuce mu tai, ni ce sun mutai mun ka tai, ka ga mu suka tara mu ga mu zuwa suna tai da mu, suna yawo da mu cikin daji.
Can sun ga mashin ko ga kasa?
Ga kasa, ga kasa. Dai can ga daji sai suka ce mu tsaya, ce kai ka kala mana kuɗi, mun ji an ce kana harkoki, kana sai da kayan mota da mi da mi, makwabcin ka kuma yana sai da tayis da sauransu. Na ce to faɗi na wannan, suka ce a ya nan gaya muna, akwai masu waɗa muna duk abin da kuke. Ce to gaskiya na, amma ku yi hankuri, ai mu ba mu ce na, ai ba mu gana hankuri, kai ka ba mu kuɗi ka cece rayuwarka ko mu kashe ka.
Yanzu haka dai a wannan iyakar ta Jamhuriyar Nijar tarayyar Najeriya, masu garkuwa da mutane na ci gaba da sakin jikinsu, suna ƙara mamaya ta hanyar kan hari a duk inda suke buƙata a ƙaramar hukumar mulkin Ilela, abinda ke ƙarasawar dukkan masu halin sulalewa a cikin dare sukan yi hakan daga cikin gidajensu ko garuruwansu domin kwana da neman mafaka a garin birnin Kwanni ta Jamhuriyar Nijar sai safiya ta waye. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a Jamhuriyar Nijar.
An gaida Haruna. Har yanzu dai muna Najeriya, inda za a ji bayani kan abubuwan da aka cimma a taron Paris. bayan dawowar shugaba Buhari. Da wakilin murya Amurka Umar Faruk Musa ya tambayi mai baiwa shugaba Buhari shawara kan yada labarai Garba Shehu abubuwan da aka cimma a taron sai ya ce
dama bukatar taro dai shine a taimaka wa kasashen Afirka samu hanyoyi da za su kada injin tattalin arzikin su tunda rayar arziki ta zo da ba ta ganin irin ta ba cikin shekara 20 saboda haka kudi yake nema kuma an samu yarjejeniya bankin duniya bankin IMF da hanyoyi daban-daban akwai kudade masu yawa da aka ware za su kasashe har na turai din ma wajen biliyan 50 duk da cewa Afirka biliyan 33 ka can aka ware kuma za a sami su sauki kuma za a biya su a lokaci banda haka akwai matsala ta ciwon corona wanda kuwa duk duniyar nan zuwa allura da aka yi a Afirka kashi 2 bisa 100 kawai aka kawo saboda haka taro ya amince za a nemi a cire wato a bada izini ga kasashe irin su Nigeria su ma fara yin allura nan ba tare da sun biya kuɗi ko sun saya a wuta a ɗauke wato izini na wanda yake da allura a ba su damar muna fata cewa su ma wannan za a samu ɗaukar ciki kai da fitina da ake cewa za a kafa wata ƙungiya ta haɗin kai ta taimaka ma juna tsakanin tajirai na Afirka da tajirai na ƙasashe da suka ci gaba domin su aiki tare a nemo jari a zai aka kamfanoni don a samar da aiki musamman ga matasa a cikin matasa tsaron lokaci sannan kuma da aka kai kuma shi ma dai tsaron taimako da kuma gano matasa 'yan Afirka waɗanda suke da basira da hazaƙa da suka yi kire-kire waɗanda suke in ba tare da irin tallafi na ƙasashen da suka ci gaba ba ba za su samu su ci godiyar basira da suka ci gaba su kuma akwai tallafi na musamman da shi
to Malam Garba maganar tsaro ita ce ta fi damu 'yan Najeriya akwai wani abu da za a ci moriya ga yaƙi da matsalar tsaron nan da ta dabaibaye ma maganar tattalin arziki da ci gaban ƙasar Najeriya
to maganar tsaro nan ai tattaunawa ce tsakanin Najeriya da Faransa kuma an samu kyakkyawar fahimta tsakanin shugaba Macron da shugaban Buhari kuma da suka yi a tsakanin su shugabannin nan guda Macron ya yi albishir cewa Faransa a shirye take yi amfani da duk wani abu da suke fushi don su taimaka wa Nigeria da kasashen nan na kasashen Chadi da kasashen da ta yi wajen yaƙi da shirya da su take fita mu kuma su shirya Macron ne da labari cewa shugaban 25 fatunan da na kasashen Chadi bayan da suka ce ma rasuwar abin da zai yi shugaban Chadi kuma ta ce ma mai baya a zuwa nan da matakai da ke kan ya ce zai kashe kunne zai sa ido jibutun da ke yana da kai a tsarin ta shafi bunka harkar tsaro a shirye yake faransa za ta shiga a yi da ita don ta ce maka.
An gaida Umar. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Haka kuma a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba wato duniyar Amurka.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai tattauna ne kan wani rangadi da jakadar Amurka a Najeriya Mary Beth Leonard take yi a kasar don tabbatar da ana gudanar da ayyukan ci gaba da Amurka take tallafawa Najeriya. Sannan za ku ji cewa hukumar bunƙasa ilimin fasahar sadarwa ta Najeriya NIDA ta rattaba hannu kan wani daftarin yarjejeniyar aiki tare da cibiyar Mass Challenge mai kula da harkokin fasahar sadarwa a Amurka domin bunƙasa tattalin arzikin Najeriya ta wannan fuska. Sai ku biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. Sunana Mahmud Lalo. Madalla. To kamar yadda watakila wasunku suka ji a farkon shirin, jakadar Amurka a Najeriya Mary Beth Leonard na rangadin wasu jihohin ƙasar da nufin ganewa idanta irin ayyukan ci gaba da Amurka take tallafawa Najeriya don tabbatar da ana aiwatar da su. A zahirin tata ta baya-bayan nan ta yada zango a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya kamar yadda wakilinmu Muhammad Nasir ya aiko mana a wannan rahoto da ya haɗa mana.
da mai tabbatar da ayyukan da ke gudana a karkashin kawancin Amurka da Najeriya na tafiya yadda ya kamata, yasa jakarar Amurka a Najeriya Mary Beth Leonard duk da matsalolin cutar corona ta dukufa da ziyarar jihohin Najeriya da zumar karfafa hulɗar da ke tsakani.
Sometimes there can be difficulty in accessing a place that you want to go because of insecurity. We try to find ways.
Akan samu wahala wurin isa wasu wurare saboda matsalar rashin tsaro, amma muna kokarin shawo kan waɗannan matsalolin. Akan hakan ne ma sai muke aiki tare da hukumomi da dama a matakai daban-daban akan kalubalen da Najeriya ke fuskanta. Ba yiwuwa a ce za a yi hulɗa ne kawai a fanni daya, kamar a ce aikin noma ko kiwon lafiya. Dole ne a kula da dukkanin fannoni, kamar shi kasa matsalar rashin tsaro, domin tunkarar dukkanin kalubalen da ƙasar take fuskanta. Bisa ga lura da alfanun da ke cikin shiraruwan na ƙasar Amurka, yasa jagororin al'umma ke nuna buƙatar faɗaɗa ƙawance kamar da gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambol ya bukata.
Greater and deeper collaboration.
Muna duban ƙara faɗaɗa ƙawance da gwamnatin Amurka da hukumomin tarihi na Najeriya, musamman a hawajin ƙarfafa lamuran jama'a, a hawajin bunƙasa ilimin yaya mata a Sokoto, da kuma bunƙasa ilimi baki ɗaya, da kuma ƙarfafa lamuran mata da matasa. Jihar Kebbi ita ma tana da shiraruwan raya ƙasa da take ƙawance da ƙasar ta Amurka. Jakadar Amurka ta ce ta ziyarci jihar Kebbi ta gana da gwamnati Bagudu su yi nazarin yadda suka faɗaɗa Amurka a fannin ayyukan noma zai iya yin tasiri wajen samar da abinci da kuma wadatar ƙasa da abinci tare da amfanin jama'a, domin dama shi ne makasudin ƙarfafa gwiwar jama'a su dukufa ga ayyukan noma. Amurka dai ta nuna gamsuwa da yadda gwamnatocin da take hulɗa da su ke bayar da haɗin kai domin ganin cewa al'ummomin su sun amfana da shiraruwan na raya ƙasa na ƙasar ta Amurka.
Madalla a gaida Muhammad Nasir. To a wani labari makamancin wannan, hukumar bunƙasa ilimin fasahar sadarwa ta Najeriya NIDDA tare da bahannu kan wani daftarin yarjejeniyar aiki tare da cibiyar masu challenge mai kula da harkokin fasahar sadarwa a Amurka domin bunƙasa tattalin arzikin Najeriya ta wannan fuska. A wannan hira da wakilinmu Muhammad Ibrahim Kuri ya yi da mai magana da yawun hukumar ta NIDDA Hajiya Hadiza Umar, jami'ar ta yi ƙarin haske dangane da wani yarjejeniya.
Muna so ne a ce Najeriya ya zama jagora a harkokin fasahar sadarwa a nahiyar Afirka da samar ma matasa cibiyoyin nazari da bincike akan harkokin ilimin fasahar sadarwa. Sai kuma na biyu, muna so mu karfafa gwiwar matasa masu basira a fannin ilimin fasahar zamani din, saboda a tsada su da kamfanoni haka da cibiyoyi wanda za su tallafa musu. Sannan kuma haɗin kan namu kuma da masu challenge din zai ba da tallafi ne a wajen aiwatar da tsare-tsare wannan hanyar kirkire-kirkiren fasahar sadarwar zamani a kasarmu na Najeriya.
Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan Najeriya ke cewa ya kamata hukumar ta NIDDA ta warware wasu kalubale da suka shafi ayyukanta.
Ita hukumar NIDDA kamar yadda ta fara gudanar da ayyukanta sama da kamar shekara 20 kenan da ta wuce a Najeriya, ta zo da abubuwa daban-daban wanda kamar 'yan shekarun nan na baya-bayan nan abubuwan suke ƙara fitowa da ita aikace-aikacen nata da tallafin da take yi na gine-gine a ɓangaren ilimi da kuma cikin al'umma. To sai dai kuma kamar ɗan wani hanzari ba gudu ba yanayin kulawa da kuma tafiyar da ayyuka da kuma kayayyakin da ita hukumar ta NIDDA take samarwa. Sannan kuma har yanzu akwai gibi babba na ganin cewa mutane sun samu wayewar kai cikakkiya yadda ya kamata akan yadda za su sarrafa su kuma tafiyar da ita wannan sabuwar fasahar zamani yadda za ta amfane su. Saboda akwai abubuwa da yawa mutane suna da burin yi, amma idan baka yi wa mutum jagora ba, watakila wani ba lalle hankalinsa ko kuma tunaninsa ya kai cewa ai yana da wani hurin yi a wuri kaza ko kuma zai samu alfanu a wuri kaza da kaza ba.
Nura Haruna Mudi kenan, wani matashin ɗan jarida a Najeriya.
Madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kuri. To masu sauraro, da aka baka ƙarshen shirin a wannan karo sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Muhammad Nasir da Mahmud Ibrahim Kuri, sai Julie Lindsay Gresham da ta haɗa shirin. Ni Mahmud Lalo ne ke cewa, a yi wucin ƙarshen mako lafiya. Thank you.
labarai a takaice, ga Yusuf zai karanto wasu kadan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka turo mana ta email.
Sakonmu na farko a yau na haɗin gwiwa ne wanda ya fito daga gurin Sani Gulensi Kamfana Malam Madori da Aliyu Muhammad Dan Fulani sai ba mai Abubakar Yusufari suka ce to gwamnatin jamhuriyar Niger muna miki fatan alkhairi da fatan samun nasara akan yaki da cin hanci da rashawa da kika dauta mara yi ba sani ba sabo wanda ya zama ruwan dare leka gidan kowa a ko ina a fadin duniya da fatar Allah ya miki jagoranci wasika ta gaba kuwa cewa ta yi to ɗan majalisin tarayyar Najeriya da ke kokarin ganin an kafa dokar daurin shekaru 15 a gidan yari ga mai karban kudin fansa ko wanda ke bada kudin fansa a Najeriya to tambayar da muke da ita zuwa gare ku ita ce shin wani irin kwararan matakai kuka dauka wanda zai kawo ƙarshen satar mutane da neman kudin fansa a kasar kamun ku kai ga daukar wannan matakin a Najeriya sako daga Aliyu Usman Takalafiya daga jihar Kebbi ita kuwa wasika ta gaba wadda ta fito daga gurin Isa Lawan Girgir daga jihar Yobe Najeriya yace assalamu alaikum VOA Hausa janye yajin aiki da kungiyar kwadugon jihar Kaduna ta yi abin yabawa ne matuka sai dai wani hanzari ba gudu ba ya kamata gwamnatin ta jihar Kaduna da mutunta yarjejeniyar da aka cimma tsakanin ta da kungiyar kwadugo don gudun kada angulu ta koma gidanta na tsamiya a ƙarshe kuwa a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka muna mika sakon ta'aziyyar sashen Hausa zuwa ga ƴan uwa da iyalai da masarautar Kwantagora dake jihar Niger na rasuwar Alhaji Bashir Namaska sardaunan Kwantagora wanda Allah ya macikawa jiya da fatar Allah ya gafarta masa ya kyautata makwancinsa Allah kuma ya albarkaci abin da ya bari baya
kafin mu karkare ga Maryam ta sake dawowa don bitan labarai amma a takaice wutar da aka cimma tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas ta fara aiki yau Juma'a da karfe 2 na safe a gogon GMT abinda ya dan maido da kwanciyar hankali a Gaza da Isra'ila yau Juma'a jami'an Pakistan suka yi watsi da zarge-zargen da aka yi na cewa ministan harkokin wajen kasar yayi wasu kalaman nuna kiyayya ga Yahudawa a wata hira da aka yi da shi a talabijin a jiya Alhamis a lokacin da yake magana akan rikicin Isra'ila da Falastinawa Ma'aikatar lafiyar kasar India ta sanar da samun sabbin kamun cutar COVID-19 mutum 259 da 591 a yau Juma'a cikin sa'o'i 24. Kasar da ke kudancin nahiyar Asiya ta kuma ba da rahoton samun mace-mace sama da 4,000. Masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Da fatan za a sake lalubo mu a shirinmu na dare wato karfe 9:30 agogon Najeriya da Niger wanda yayi daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin da Julie L. Gresham wadda ta hada shirin da injiniyan mu ni Hanifa Kabir Isa daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alheri.